إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر wanda ita ce safiyar ainihin wato 8 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan February shekara miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 4 cikin jerengen darussa daga littafin usulus sunna wallafa al-imamu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Allah ubangiji ya gafarta mishi Al-Imam Ahmad ya rusu ka ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yau da rusuwarsa kamar shekara 1201 a cikin wannan tafi nashi na usulus sunna yana karantar da mu ne kaidoji a dunkule na aqida ta ahlus sunna wal jamaa akan manhajin salafiyya Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi to muna tattaunawa akan batun ganin Allah a lahira a karkashin fadin shi da yake cewa wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lalle Allah lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa fa innahu ma'thurun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun domin abu ne da yake tabbatacce daga manzon Allah kuma ingantacce rawahu qatada an ikrima an ibn abbas qatada ya ruwaito daga ikrima daga ibn abbas wanda yake cikin sunan na ainihin wato yake cikin littafin muslim ibn ahmad ibn hanbal wa rawahu al hakim ibn aban an ikrima an ibn abbas kamar yadda yake cikin littafin at-tirmidhi wa rawahu ali ibn zaid ibn yusuf ibn mihran an ibn abbas sannan ali ibn zaid daga yusuf ibn mihran daga ibn abbas shi ma ya ruwaito wanda yake hadisi ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal hadithu indana ala zahiri mala yace mu agun wadannan hadisi zamu aiki da su ne a zahirin su kama ja anin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wal kalamu fi bid'a yin magana akan wannan tattaunawa da kokarin korewa ko sanya hankali kadai wajen fahimtar su wannan bid'a ne walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahiri sai dai mu mun yi imani da wannan kamar yadda yazo a zahirin sa wala nunadiru fihi ahada kuma ba ma jayayya ba ma yin muqabala da kowa akai shine muka fara tattauna waɗannan mas'aloli cewa akwai sabani da daddade akan wannan mas'ala tun daga zamanin sahabbai Aisha radiyallahu anha a hadisanta tana kore faruwar wannan Ibn Abbas shi kuma ya rawaito hadisai kala kala wasu a sake wasu kuma da kaidi wanda shine Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na 8 yake cewa ja'at an Ibn Abbas akhbarun mutlaqa wa ukhra muqayyada fayajibu hamlul mutlaqiha ala muqayyadiha haka Ibn Hajar yake cewa wannan magana hadisi sun zo daga Ibn Abbas wasu a sake wasu da kaidin cewa yaga Allah shi annabi yaga Allah da zuciya yace da haka sai a dauki masu fadin sai a fassara su da cewa su ma suna da ma'anar waɗanda suke takaitattu din sannan sai Ibn Hajar yake cewa wa ala hadha fa yumkinu al-jam'u baina isbati Ibn Abbas wa nafi Aisha za a iya hada tabbatarwa Ibn Abbas da korewa Aisha bi an yuhmala nafyuha ala ru'yatil basar a dauki abinda ta kore akan ganin ido wa isbatuhu ala ru'yatil qalbi a dauki kuma abinda ya tabbatar a matsayin ganin zuciya sannan ta fuskar mahallin ganin to ya tabbata daga riwayar wato Abu Dharr ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kaga Allah ubangijin ka daren Isra'i annabi yace ni dai haske na gani to wannan yana nufin ba a wannan lokacin ya ga Allah ba kamar dai faɗa wani hadisi cewa ubangiji na ya zo mini da suffa kaza da kikkiawar suffa kaza da kan ka hada hadisan gabaki daya suna tabbatar da Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam falalar ganin sa amma gani na zuciya wannan shine abinda malamai suka karrara shi kamar yadda zaka gani ha ila yau a cikin littafai daban-daban na Ibn Taymiyyah kama a cikin al-Aqidatul Hamawiyya kamar yadda shi mai tahqiqin ya tattauna akan wannan matsalar shi doctor mai sunan shi Tuwaijiri ko Ahmad ibn Abdullah Tuwaijiri jazakallahu khairan a cikin wannan tahqiqi da ya ma Hamawiyya ya kwararo bayanan dalla-dalla ya tattauna su al-Imamu Ad-Darqutni yana da littafi guda mai suna Kitabur Ruqya wanda ya tattauna akan waɗannan hadisai wanda suke bayani akan ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah subhanahu wataala da ganin da mu'mini za su yi ma Allah a ranar al-kiyama juz'i guda haka Kitabur Ruqya na Imam Abu al-Hasan Ad-Darqutni rahmatullahi alaihi to wannan shine abinda muke tattaunawa sai lokaci ya kore mana to abinda muka kwana akai shine Allah subhanahu wataala bai kaddara ko ya bada dama halittu su ganshi a wannan irin jikin nasu mai rauni ba dan haka Allah ya hana annabi Musa wannan falala da annabi Musa yake cewa rabbi arini andur ilaika ya nemi Allah ya bashi dama ya ganshi sai Allah ya ce mishi lan tarani ba za ka ganni ba walakin andur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma zan gwada maka aikace cewa abin ba zai yi bane idan ka kalli wannan dutse in ka ga ya zauna inda yake to za ka iya ganin in ka ga bai zauna ba to ba za ka iya ba falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da Allah ya bayyana ga dutsen nan ja'alahu dakka sai Allah ya sanya dutsen nan ya ragargaje ya zama kamar gari to dutse da yake da karfi wanda har Allah yake kwatancin zuciyar kafirai da ta bushe kamar dutse da Allah yake cewa hiya kal hijara ko wasu qulubuhum hiya kal hijaratu kal hijarati aw ashadd qaswa zakatan su kamar wato al hijara duwasu aw ko kuma kace hiya ashadd qaswata min al hijara summa wuce dutse wajen wato bushewa da kekashewa amma duk da haka Allah subhanahu wataala da ya bayyana ga dutsen ya ragargaje ya zama kamar gari kamar toka dan haka kallon da Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah dama ya mushi to mukashafa ce qalbiyya la ru'ya basariyya wannan shine khulasar magana saboda raunin mutum daga iya wannan ganin amma a lahira kamar yadda muka ji ƴan aljanna za su ga Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban aljanna kaga tilqa'iyan zai ga Allah kuma sauran mu'mini ma Allah zai ba su dama su ganshi Allah ubangiji ya sa mu samu wannan dama to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa wal imanu bil mizani yawmal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin wa yuzanu a'malul ibadi kama jaa fil akhari wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'rabu amman radda dhalika wa tarku mujadalati al-imam Ahmad ya ci gaba da cewa daga cikin abin da yake wajibi kai imani da shi wanda in baka yi imani da shi ba to baka cikin ahlus sunna shine al-imanu bil mizan yawm al-qiyama in imani da cewa ranar al-qiyama za a zo da ma'auni za a yi au kama jaa kamar yadda yazo a cikin hadisi yuzanul abdu yawm al-qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin za a auna bawa ranar al-qiyama ba wannan ba zai yi nauyin fuffuken abin nan ba'uda wato sauro ba wayuzanu watuzanu a'malul ibadi kuma za a auna ayyukan bayi kama warada kamar yadda yazo fil asari a cikin hadisai kamar yadda yazo a cikin hadisai wal imanu bihi imani da wannan yaqini a cikin zuciya da gasgata wannan wat tasdiqu bihi da gasgatawa wal i'rabu amman radda zalika da kuma ka kauda kai daga duk wanda ya tunkuɗe wannan magana wa tarku mujadalati kuma kar kai jayayya ce wannan ya daga cikin usul na imani da lahira da ahlus sunna suke imani da cewa akwai ranar lahira kuma akwai ma'auni kamar da Allah ya bada labari wa nadhu mawazinal qisti li yawmil qiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul anbiya Allah ya ce za mu kuma kafa wato sikeli na gaskiya na adalci ranar alkiyama babu wanda za a zalunta ko da a ce gurgudan kwaye komayya ce sai an zo da wannan aiki an auna shi to yace kama jaa kuma kamar yadda yazo a cikin ainihin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam al-Bukhari ya fitar da shi ana a cikin kitabut tafsiri na Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da Abu Hurairah ya bada labari manzo Allah yake cewa innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimu as-salim mutum babba mai kiba katoto zai zo ranar alkiyama la yazinu inda Allahi janaha ba'uda a wurin Allah bai kai wato nauyin fuffuken sauro ban an auna shi sai annabi ya ce ikra'u in shi'tum Allah in kun ga rawu karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna annabi ya ce in kun ga da muku karanta wannan aya da ke suratul kafi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ka tsare mu ulaika alladhina kafaru bi rabbihim kenan ko wa liqa'i shine ma babin da bukhari ya mushi babin da ke bayani akan fasara wannan aya azin dalilan suke tabbatar da cewa za a auna ayyukan bayi suna nan da yawa wato za a saka su kansu bayin askeli a auna su wannan ya tabbata da wannan hadisi sannan kuma ayyukan bayi wadanda ba a arad bane ma'ani za a auna su kuma za a maida su jiki a auna su kamar yadda tun a kabari ana maida ayyukan bayi jiki su zo cikin kabarin ko dai idan ayyukan alkhairi ne su saman man bawan uns samu mishi wato abokan zama na alkhairi idan ayyukan na sabo ne su zama mishi abokan zama na fitina Allah ka tsare mu to haka ranar alkiyama da sallah da azumi da tilawa da zakka da biyayyar iyaye da sadaka da karatun alqur'ani da duk abin da kai na alkhairi za a maida su jiki za a maida su wato su zama abin nan mata a saka su aske ayyukan da mutum yake sabo da gulma da ƙarya da cin amana da saban Allah da zina da shirka da komai su ma a maida su jukkuna a sa su ma aske wannan ya tabbata sannan kuma ya tabbata cewa kuma za a zo da littafan da aka yi rubuce-rubucen su ma a daura su a cikin sikeli littafin lada a daura shi a sikelin lada littafin zinubi a daura a sikelin zinubi ina muka samu wannan hadisul bitaqa wanda ke cikin littafin al-hakim ya ruwaito shi na wannan bawan Allah wanda zai zo da wato littafai dubga-dubga na zinubi annabi ya ce iyakar ganin ido mujalladi 100 sannan kuma ga wata yar takarda wanda take ita kuma akwai kalmar shahada da ya faɗa da tsarkin zuciya a ciki al-imamu Ahmad ya ruwaito shi haka Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban da Hakim dukkanin su ruwaito wannan hadisi mai tsayi wanda aka fi sani da suna hadithul bitaqa to sannan a cikin wata riwaya wadda irin waccan da muka ambata daga Bukhari wadda take nuna cewa za a auna su mutanen annabi cewa yayi uta bir rajulis samin al-aqul ash-sharub za a zo da mutum dingime mai mutum katoto mai kiba mai kitse al-aqul wanda ya yawaita cin abinci a duniya as-samin wanda ya kiba ash-sharub wanda ya shaye tatil fala yazul inda llahi janaha ba'uda a wurin Allah ba zai kai nauyin koda kuda ba Allah ya tsare mu zaka to za a maida ayyukan jukuna a auna su kuma za a zo da as-suhuf a auna su shi sa Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ubangiji ya gafarta ma sannan a cikin Bukhari ha ila yau wanda shine hadisi na karke a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito yake cewa kalimatani habibatani ko ila arrahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Bukhari yayi husnul ikhtitam ya cikin tafin shi da wannan amma ash-shahid anan shine wadannan kalmomi annabi ya ce thaqilatani fil mizani to kenan za a maida su jiki a sa su a mizani ko kuma inda aka rubuta ladan su a cikin littafin ladaddakin mutum to wurin zai nauyaya ya sa wannan littafin lada yayi nauyi da haka sai kai kokari ka dinga yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dan ma'auninka yayi nisa yayi nauyi wadannan dalilai ne wanda suke karara akan tabbatar da au da za a yi ma jukkunan mutane au da za a yi ma jukkunan ayyukan au da za a yi ma littafan ayyukan kuma za a auna ma kowa aikin shi sannan a mai sakamako gwargwadon aiki idan Allah ya so ya mai adalci ya mishi adalci idan Allah ya so ya mishi ihsani ya mai ihsani idan Allah ya so ya kama mutum da bawa da laifinsa ya kama shi idan Allah ya so ya mishi gafara ya mishi gafara duka wannan abin da Allah ya so shi zai tsakanin adalci da ihsani da gafara fala yuzlamu ahada ba za a cuci kowa ba amma za a yi mutane adalci Allah kuma zai musu gafara da rahama, Allah zai ba da dama a cece su, Allah zai kauda kai akan laifuffuka kamar yadda muka ji a karatun da ya gabata, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa mutum, na rufa maka asiri a duniya, yanzu ma na rufa maka, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka gafarta mana zunubanmu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai. Da haka karka kalli, yace kar kai musu da kowa akan wannan, kada ka kalli maganar falasifa da ƴan koransu da waɗanda suke ƙaryata cewa babu wani au babu kaza babu kaza, suna ƙaryata waɗannan ayoyi da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake akan ka ya kai mumini shi ne ka yi imani da wannan, ka gasgata shi ne tsiranka. Wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamati laysa bainahum wa bainahu tarjumanun wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Sannan kuma wajibi ne ka yi imani da cewa wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da bayi ranar alkiyama, laysa bainahum wa bainahu tarjumanun, tsakanin shi da tsakanin su babu mai fasara, babu tafinta. Wal imanu bihi, yin imani da wannan, wat tasdiqu bihi, da gasgata shi, yana cikin ka'idojin ahlus sunna wal jama'a. Wannan yana gaske shi ma jumlar imani da tashin alkiyama, da imani da abin da zai faru ranar alkiyama bayan an tada matattu da kuma an hadu aljam, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman, babu wani a cikin ku sai Allah ya yi magana da shi, shi da Allah babu mai fassara. Wannan yana nuni zuwa ga Allah da kanshi zai gabatar da wannan mas'ala. Sannan kuma Allah zai magana da kai ne da yaran da kake ji. Shi yasa Hausawa yana da kyau su reviewing wani azanci da suke yawan yi cewa za ka faɗa da Larabci. Suna ganin Larabci wani yare ne mai arha a lahira, ko baka iya shi ba a duniya, da ka tashi ka je lahira kawai za ka ji kana yi. Wannan ba haka ba ne jama'a, babu dalili akan haka. Ya kamata Hausawa su sake reviewing wannan. Wani ma za ka iya ce to ku koya a nan, ku ustaze, mu ma koya a can. Ba dole ba ne ka koya a can. Ta yiwu a cikin falalar Allah da rahamar shi, in an shiga aljanna ta yiwu a iya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, idan yana cikin abin da kake so sai ka cika iya a aljanna, amma ba a al-mahshar ba. A al-mahshar, a taron kiyama da ake cikin mugun tashin hankali, ba za ka ji yaran da baka iya ba haka kawai rana a tsaka, ba za ka ji shi ba. Allah zai magana da kai da irin yaran da kake ji, koda kana jin larabci. Ba dole ne Allah ya zaɓi larabci magana da shi ba. Misali kamar mutumin da yake bilingual ko multilingual, wataƙila larabci irin wannan ɗan yani yani da kake da muke kaka mawa ne mu ustazai ko, to kaga ai bai wadace ka ba. Kuma da mai irin wannan yaran, in yaran ma da kake ji kake iya shi, in aka tare ka sai ka ji gana ina, to ina kuma ka tare wallahi ra. Da haka wannan magana da wasu suke faɗa fadin ta kawai suke hadisin ra'asin, ba yi da isnadi ko kadan su daina fadinta. Allah zai magana da kowa ne da yaran da mutumin yake ji, domin yaran ma Allah ya halicce shi, Allah ya halicci masu yin yaran. Sannan a aljanna in ka ce ai larabci kadai, ka kunta da ni'ima aljanna, domin bai daga cikin falala a ce yare ɗaya duka yake. Ko mun gane ya fi nuna falala da wadata a ce akwai yarurruka da yawa a aljanna, wataƙila da yarurrukan duniya da kuma wasu yarurruka ma wanda ba san su a duniya ba. Kamar yadda za a ƙara wa mutane yawan mata, yawan abinci, yawan shekaru, babu mutuwa, ƙarfin jiki, lafiya, haka kuma za a ƙara musu yawan yarurruka wanda ba san su ba a duniya. Da haka ba larabci ne kaɗai yaran aljanna ba. Hadisin da ya kawo haka hadisi ne wanda yake mai rauni ƙwarai, wanda ya ce ku ƙaunaci larabci saboda abu uku, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne Qur'ani, balarabe ne, sannan kuma yaran ƴan aljanna ne. To kaga na biyu, na ɗaya da na biyu sun tabbata a waƙi'in duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne, Alƙur'ani balarabe ne, kuma muna son larabci don waɗannan abubuwan. Amma cewa yaran ƴan aljanna larabci ne, tun da isnadin bai inganta ba, kaga ba zai iya tabbatar da wannan abun da shi na lahira ba ne. Ina fata mun gane. Da haka ka koyi larabci ne don ka fahimci addini. Me za ka yi don ka tsira a lahira? Ka bauta wa Allah. Kar ka koyi larabci wai don lahira, ko kuma ka ce ba sai ka koya ba don za ka iya a lahira. Duk wannan ba shi ne dalili ba. Ka koye shi don ka fahimci addini, shi ne abin da yake a kanka. Da haka babu tarjuman, shine wato mai tafinta idan ka je kotu alƙali bai jin yaranka ko lawyer za samu wanda maka tafinta yana kana faɗa da Hausa shi kuma yana fassarawa alƙali da English misali to babu irin wannan tafinta din wannan yana nuni zuwa ga Allah zai magana da yaran da ya ga dama da yadda ya ga dama eh shi sai Allah yake cewa alam yaro annahu la yukallimuhum sun basu ga cewa Allah ba zai musu magana ba wato wanda suke kafire kenan ya tabbata da Allah zai magana da sauran kenan da haka sai mutun ya shirya ma wannan haduwa a cikin wasu riwayoyin kamar yadda muka ji su a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kusanto da bawa ne zuwa ga Allah ubangijinsa ya zama daga mutun sai Allah ubangiji din sannan kuma Allah ya sa a sa shamaki labule wanda ma mutanen da ke gefe ba za su ji me ake yi ba wannan gabayi wadanda Allah ya nufin ya sitarta musu din kenan da haka sai Allah ya musu bayani akan kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma na rufa maka asiri a duniya da haka yau ma na rufa maka bazan rufa maka asiri a duniya yau kuma in tona maka ala ru'usul awwalina wal akhirina ba da haka ji ka aljanna na yafe maka Allah ka sa mu cikin da wannan rahama akwai kuma wadanda a wurin daga wurin wuta za a kai su daga cikin wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wadanda kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim yace wadanda za a fara manafar farkon hisabi za a zo da mutum uku a yi musu irin wannan tankiyar Allah ya magana da su akwai malami akwai mujahidi da ya mutu a gun jihadi akwai mai arziki wanda ya mutu yana sadaka da kyauta da zakka da ayyukan alkhairi a fara tambayar mujahidin nan Annabi ya ce Allah zai sanar da mutumin ni'imar da ya mishi a duniya sai a tambaye shi kuma a ce me kai da wannan ni'imar ya ce ai nayi jihadi naje dan daga kalmar Allah har an kashe Allah ya ce mishi ƙarya kake kai ne dan a ce maka kai jarumi ne kuma an faɗa da haka sai a jashi da fuskar shi a kai shi wuta sannan a zo da malami shi ma a tambaye shi ya ce ya karanta alqur'ani ya haddace ya yi karantar ya yi kaza ya yi kaza Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce maka malami dan a ce maka Allah rabba kuma an faɗa shi ma a ja fuskar shi a kai shi wuta haka na uku shi ma ya ce ya yi kyauta ya yi sadaka har ya ce ma babu wata kofa da na kyale wadda kake so a ce da dukiya ya Allah sai da naciyar Allah ya ce mishi ƙarya kake yi kai ne dan a ce maka mai kyauta kuma an faɗa fayushabu ala wajhihi ila an-nar sayyidina muawiya da aka karanta mai hadisin nan ya dinga kuka yauni yana kuka sannan ya dinga nadama akan rayuwar shi yana cewa Allah ya faɗi gaskiya Abu Hurairah bai riwaya hadisin so uku yana attempting ya bada hadisin sai ya faɗi su ma saboda tunanin bala'in da ke cikin hadisin shine muawiya ke cewa idan ya zama waɗannan uku ba su sha ba a lahira fa ma ba du sa'irin nas to sauran mutane fa in ya zama da mujahidi da aka kashe a gun jihadi da malami da ya karantar da addini da mai kuɗi da ya ci da dukiyarsa don addini waɗannan in dai ba su yi don Allah ba ba za su sha ba to yana kuma ga sauran mutane waɗanda watakila ba su da falala irin ta waɗannan Allah ka tsare mu to su ma wannan misali ne akan abin da za a yi magana da su na mutane a ranar alkiyama tsakaninsu da Allah akwai hadisi ne da dama wanda sun kai haddi na tawaturi game da wannan magana ta Allah yana tabbatar da magana Allah san da ya ga dama yadda ya ga dama yana tabbatar da kuma Allah subhanahu wataala zai magana da bayi a ranar alkiyama a taron alkiyama Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haudan yawmal qiyamati taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masirat shahrin aniyatuhu ka adadi nujumis samai ala ma sahhat bihi al akhbar min ghairi wajhi wal iman bil haud wajibi ne kuma a matsayin ka na musulmi kafin ka zama ahlus sunna sai kai imani da cewa tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani tafki yawmal qiyamati ranan alqiyama taridu alaihi ummatu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su je su sha ruwa a wajen Allah ka sa mu ci arduhu mithlu tulihi fadin shi da tsawon shi iri daya ne masirata shahri tafiya ta shekara guda a irin tafiyar da su aminin wata guda tafiyar wata guda a irin tafiyar su ta da wutakila akan raƙumi ko doki ko makamancin sa aniyatuhu ka adadin nujumis sama yawan kofuna tambulan na shan ruwa da aka aje a wajen kamar yawan taurarin da ke cikin sararin samaniya ma'ana ba za su turgo ba kenan ala ma sahabihi al-akhbaru min ghairi wajhi, kama yadda hadisi suka tabbata ta fuska ba daya ba. Wannan shi mana daga cikin abin da yake hadisi sun zo wajen guda 30 ko 40 game da shi, wanda suka bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan tabki. Daga cikin hadisan akwai abubuwan da suna cikin Bukhari da Muslim, wanda kama hadisin Abdullahi dan Amr dan As da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haudi masirata shaharin wa zawayahu sawa, ko abin nan tabki na tsawon tafiyar wata guda, kuma wato fadin shi da tsawon shi iri daya, ma'uhu abyadu min alwaraq, ruwan shi hasken shi da farin sa yafi hasken azurfa, warihuhu abyadu min almisk, kanshin ruwan yafi kanshin turare dadi, wa kiranuhu kanjumis sama, kofunan shan ruwan wannan tafki kaman yawan taurarin sama, faman shariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada, annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha ba zai kara kishirwa ba har abada, Allah ka sa mu sha. Haka na akwai riwayar Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ma aniyatul haudi, menene yawan kofunan wato tafkinka? Sai annabi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la aniyatuhu aktharu min adadi nujumis samai wa kawakibiha illa fil lailatil mudlima al-mushiha. Yace annabi yace na rantsa da Allah Ubangiji wanda raina ke hannunsa, yawan kofunan yafi yawan taurarin da ke cikin sama, manyansu da kanana, in ba dai a dare wanda yake babu girgije ba, wato dare wanda yake sararin samaniya tayi wasai ana iya ganin su gaba daya. Aniyatul jannati man shariba minha lam yadhma akhira ma alayhi, wanda duk ya sha ba zai kara kishirwa ba, yashhabu fihi muzbiyani min aljanna man shariba minhu lam yadhma arduhu mislu tulihi, kamar da wancan yake. Wannan shi tace riwaya sai Muslim kenan. Sannan a cikin hadisin Jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni zan riga ku zuwa, ana faratukum alal haudi, duk wanda iso wajen zai ganni ana ina jiran. A riwayar Sahal ibn Sa'ad kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum alal haud man warada shariba, duk wanda yazo zai sha, wa man shariba lam yadma abada, duk wanda ya sha ba zai kara kishirwa ba. Wala ridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa bainahum, kuma wasu mutane daga cikin ku za su zo zan gansu su ganni, in gane su su gane ni, sannan kuma sai a shiga tsakanina da su. To nan ne zaka ga yan bid'a suna samun abin da suke nema, sai su fara tunanin to wane ne ko wane, to dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wane ba, kuma wanda annabi zai gane suna da yawa ba sahabbai kadai zai gane ba, hatta sauran al'umma sa zai gane su, in ya zan hatta a cikin gidan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummar sa bayan sun kone, ina kuma ba riga an shiga ba. Dan haka in ma dai wani sahabin ne, to shi annabi fara ya ce wane ba, kai da kake fada yanda wani hujja zaka fada, saboda mutun yana kin sahabbai da an faɗi wannan sai ce yawa wane ne da wane da wane, ai ya zaba ya saka su a ciki da wace hujja da son zuciya. Wannan yana nufin ko dai ya zama mutanen da ke cikin al'ummar sahabbai amma munafikai ne, ko kuma sauran gama garin mutane waɗanda suke cikin al'ummar musulmai amma ba za su samu wannan martaba ba saboda ba addinin Allah suke ba, sun shiga cikin musulunci ne da munafurci. A cikin riwayar Abdullahi dan Mas'ud wanda tana cikin Sahih Bukhari da Muslim ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum alal haudi wa la unaza anna aqwaman thumma la uglabanna alayhi, wasu mutane za su zo a yi jayayya da ni da mala'iku na cewa ku bar mun su, suna a'a har a jinjaye ni a ce ba jama'a ka bari, fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da, sai yana cewa jama'ata jama'ata jama'ata, shine ma'anan ashabian jama'ata, sai a ce baka san abin da suka kirkira a bayan ka ba. Allah ya tsare mu. Mutumin da ya ji wannan abin da ya kamata ka fara tunani, kai ya za a yi karkashi ta cikin waɗanda za a kora din, ina ruwanka da kora wani, ko mun gane jama'a da shi ɗaya yake canzawa mutane priority ɗinsu, kai baka san matsayinka ba, baka san ya za a yi katsira ba amma kana kokarin ka koro wani daga cikin al'ummar musulmai daga cikin sahabbai ya akai kasancewa kai za ka ba isa wajen har ka gara koron wasu ashe bai fi dacewa in kana da hankali ka damu da taka larurar ba ya akai ka wuce kamar a ce misali jirgi ne an ba da tikiti oba an ba da tikiti oba kuma kai ma kana cikin rukab kana cikin fasinjojin da aka zo kawai aka ce to yanzu za a cire mutane 70 a cikin jirgin nan sai ka ce yawa to ina ganin dawana sune za a cire kai ba ruwanka kawai ya kamata hankalinka ya tashi kar ka shigo cikin 70 din nan ko mun gane yanzu da aka ce za a kori wasu a cikin wajen shan ruwan nan kamata ya ka fara tsoro to meye abinda idan nayi za a kore ni ma sai ka daina wannan abin to abu na farko da idan kai za a kore ka shine cin mutuncin bayin Allah na gari kokarin mugun fasara ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne da yawa sosai su ma mutawatirai da suke nuna tsayi da fadin sa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce tsakanin adl bi ardi hadramaut wa abyan bi ardi sham kamar a ce fadin kasa daga Najeriya misali a ce zuwa Kwatano ko wani abu makamancin haka kasashe masu fadi sosai wanda gashi fari kar a wata riwaya fari kamar nono a wannan riwaya da muka ji fari kamar farin azurfa sannan zaki da dadi da gardi kamar ruwan zuma sannan duk wanda ya sha ba zai kara watan samun kishirwa ba sannan ga kanshi kamar kanshin almiski muminai kadai za su sha wannan ruwa munafikai da kafirai za a tare su a hana su shan wannan ruwa a ainihin wato kore su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahmarsa da tausayin sa yayi ta kokarin ya ce a basu su sha amma ba za a basu ba Allah ka tsare wannan kenan sai malai ya ce na'am yace wal imanu bi azabil qabri nan ne ko wal imanu bi azabil qabri wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tusalu anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa yatihi munkarun wa nakir kayfa sha'a Allahu azza wa jalla wa kayfa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi daga cikin abin da yake kuma har ila yau kaidoji na imani na aqida ta ahlus sunna wal jamaa a bisa tafarkin malaman farko al imanu bi azabil qabri imani da cewa akwai azaba a qabri wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha kuma al umma na wannan al umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a jarabce su a cikin kaburburan su wa tusalu anil imani wal islam kuma za a tambaye su game da musulunci da imani wa man rabbuhu za a tambaye baba a ce waye ubangijinka wa man nabiyuhu wane ne annabinka wa yatihi munkarun wa nakirun mala'ikun nan guda biyu munkarun da nakir za su zo mishi kaifa sha Allahu azza wa jalla di yadda Allah ya so wa kaifa arada di yadda Allah ya nufata wal imanu bi wajibi ne kai imani da wannan wa tasdiqu bi kuma ka gazgata babu shakka wannan abu ne sananne cewa za a yi ana jarabtar bawa a cikin kabarin sa kamar da hadisi suka tabbata daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da ke cikin ainihin wato al-sunan at-tirmidhi da ibnu majah ista'izu billahi min azabil qabr fa inna azabal qabri haqqun annabi ya ce ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar qabri lalle azabar qabri haqqun gaskiya ne wannan tirmidhi ya fitar da shi da ibnu majah ash-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin mishkatul masabih haka al-arnaut a cikin jami'us sunna jami'ul usul sannan hadisin da ke cikin bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu kaburbura yake cewa innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabir wanda hadisi ne sananne a gun yan uwa riwaya Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da hadisi da dama da suke nuna cewa za a yi ma jikin azaba za a yi ma ruhi din azaba wanda duk ya mutu sai an tambaye shi sai waɗannan mala'iku sun zo sun tayar da shi sun zaunar da shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwan ku gafara yanzu din nan da kuka rufe shi kafin ku bada baya an fara tambayar sa za a zo su yace annabi ya ce za su zaunar da mutum su zaunar da shi su tambaye shi a ce wane ne Allah wane ne ubangijinka idan mu'mini ne yace Allah ne ubangijina idan kafiri ne ko munafiki annabi yace ya kwarma ihu yace bai sani ba su dake shi su dake shi su ce kai baka sani ba ko baka tambaya ba yace eh ya ji ana fadan wani abu amma ba zai iya fadi ba su sake tambayar mu'mini me zaka ce game da wannan mutumin da aka aika muku yace Muhammadu sace eh shi muke nufi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ne me ya kawo muku ya kawo mana gaskiya da shari'a me kai nayi imani nayi aiki nayi kaza haka mu ne zasu bada amsa sauran kafirai da sauran ainihin munafikai su kasa bada wannan amsa daga nan sai a nuna wa mutum gidan shi na wuta da na aljanna idan bawan Allah ne mutumin kirki a sanar shi cewa to kaga da wancan shine gidanka na wuta amma tunda kai aikin arziki kaga samfur na gidanka na aljanna har ya nemi cewa a bashi ya dawo gida ya sanar shi da iyalan shi da ƴan uwan shi da dangin shi cewa shi alhamdulillah ya tsira sai su ce mishi a'a babu komawa duniya ka kwanta kai bacci an jima ka dan za a yi tashin alkiyama sai suka annabi ya ce sai sai wannan mutumin duk tsayin shekarun da zai a kabari zai ga bai wuce kamar baccin kaihula bane tsakanin mutuwa sa da tashin alkiyama wannan hadisi ne tabbatacce wajibi ne ga mu'mini ya yi imani shi ba za ka iya gazgata wannan ba sai kai mu'mini ne kana saka hankalinka ba za ka iya gazgatawa ba gaskiya ne tunda annabi ne alaihi salatu wasallam ya faɗa wajibi ne kuma a yi imani da shi Allah ubangiji ka sa muna daga cikin wanda za mu samu wannan tsira da wannan falala Ibnu Qayyim al-Jawziyya da littafin musamman Kitabur Ruh wanda ya tattauna akan masail da ke da alaka da irin wannan to hakanan hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwayar Muslim inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha lallai al-ummata za a jarabce ta a cikin kabarinta annabi yace falawla alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabr alladhi asma yace wallahi da ba dan kar ku daina rufe gawokin ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da na roki Allah ya jishe ku irin abin da ya jishe ni na azabar kabari inda mutane za su leka su gani ko su ji labari ko su samu koda wani dan gajeren clip ne short video na abin da ke faruwa ga bayi a cikin kaburbura to idan dan uwanka ya mutu ko babanka kuma taka ko danka ba za ka rufe shi ba saboda tsoron abin da yake ya tarar hadisin da cikin sahih Muslim daga sahabi Zaid bin Thabit Allah ya kara masa yarda shi yasa kamar Ibn Taymiyyah ba da labari a zamanin rayuwarsu akwai wata dabara da ake yi ma dabbobi kamar doki ko raƙumi idan ya ci leda ko wani abu da zai cutar da shi sai a je sai a daure shi a makabartar kafirai a bar shi ya kwana a wajen kafin gari ya waye zai warke saboda su kuma dabbobi Allah ya ba su dama suna ganin wannan abu tunda bai shafe su ba to idan ya gani tashin hankalin da zai shiga zai dinga ihu yana zawo sai ya zawo ci duk abin da ke cikin shi na cuta da gari ya waye sai masu shi zai su kwance shi ya zama lafiyayye kenan su sun ci moriyan wannan yanayi ina fata mun gane abin yana da tashin hankali kware da gaske sannan waɗannan mala'iku sunansu munkarun wa nakir shine ba washe ke ce ma walakiri ya cire munkar din sai wawun wa nakir sai ya canza nunun zuwa lamu yace walaki wannan da Hausa ne kawai mutane suke faɗa sannan wani abin tambayi shine jama'a akwai wani zabi da ke yawo tsakanin mutane na wai abin nan wasu kaman a ce question and answers kenan go na irin yadda ake a ce ga question din jam kowa ya an solve ta to haka ake sai da littafi na amsoshin tambayoyin kabari bai da wani amfani wannan jaba amfanin ta kawai shine kai imani da Allah kai aiki na gari kamar yadda ka san duk wannan amsoshin jam din ba karanta asalin ilimin ba za ka ci ba ma za ka gane amsa take ba daga ji an ce ga littafin wa izamatul audu ko tambayoyin kabari da amsoshin su kuma da Hausa ma fa da Hausa ake yin su shin annabi ya karatu da Hausa ne ayin aka fassaro su hadisi ne marasa inganci da ra'ayoyin mutane kawai aka zuba a ciki da karkaba ta kanka lokaci kana karanta wannan abu ko kana siyan shi kana rabawa da sunan kana sarakatul jariya a'a kai dai yi kokari kai aiki na gari abinda aka umurce ka na aikin Allah tauhidi da sallah da azumi da zakka da sauransu yi kokari kai su ne za su saka tsira da haka ya zo a cikin hadisai da dama sunan su munkar da nakir sune masu tambayan mamaci kamar yadda yake cikin hadisin Barau dan Azib wani hadisi mai tsayi wanda yazo da bayani akan wancan wanda muka ambata da ire-iren su wanda al-Imam Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da shi da Ibn Majah da sauran malamai haka Abu Dawud da Tayalisi haka al-Imam Abubakar al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a da Ibn Abi Shayba da Abdurrazzaq sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh al-Albani ma ya kawo shi a cikin Ahkamul Janaizi wa bid'aha ya tattauna akan shi da ingancin sa cewa waɗannan mala'iku sunansu munkar da nakir za su zo da siffa mai kyau ga mu'mini za su zo da siffa mai ban tsoron tashin hankali da kayan duka da makamai ga kafiri ko munafiki Allah ka tsare sannan kuma azabar kabarin nan za a yi ta da nau'o'i iri daban-daban akwai wanda za a yi mishi da duka da ainihin sara da suka akwai wanda za a yi mishi da macizai da kunamai akwai wanda za a yi mishi da kuntata kabarin akwai wanda za a yi wanda za a jona mishi ita kanta wuta daga can lahira a yi mishi connecting din wuta tun a cikin kabarin shi tana ci bal 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 a kabarin sa sannan a Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mabayi da suke raye a duniya isharori iri daban-daban da za su gane cewa ana mamatan azaba sannan abin da ke sa a yi mamaci azaba ba sai kafirci akwai kafircin shi kanshi akwai munafirci akwai laifuffuka wanda daga cikin su hatta yin fitsari da rashin tsarkakuwa da taurin bashi da gulma da mazinata da masu annabimanci duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sanda ya tafi Isra'ila kamar da hadisi ke cikin Bukhari da Muslim ya na Riyadus Salihina ya ga nau'o'in azaba iri daban-daban da ake mutane to masu ƙaryatawa suna kawo wata shubha cewa wai ai shi sakamako ai an ce sai an je lahira bayan an yi lissafi an gama abinda ake yi an gane cewa wane ya tabbata mai zunubi ne sanan da mai azaba ya za a ce za a azaba a kabari bayan ba a yi sakamako ba wannan shine irin abin da aka faɗa ba yace karka ce lima wa kaifa Allah da ya sani shi ka za a yi azaba a lahira kuma shi ya sani shi ka za a yi azaba a kabari shi ya bada labarin za a yi wannan azaba ta kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisai ga sunan ɗaruruwa duk waɗannan masailin da ake faɗa jama'a dukkanin su zaka rar hadisan su hadisai ne masu yawa cincirin dan hadisai ne akan masailin din ba hadisi ne kwaya ɗaya ko biyu ba zaka tarar yanzu masalan azabar kabari tana da hadisai sun fi guda ɗari masalan da aka wuce akan imani da abin nan al-haud yana da hadisai sun fi guda 40 duk haka masail din su ina fata mun gane wannan don haka waɗannan hukunce-hukunce su ne abin da zai faru a barzahu ga rai da jiki da kuma ainihin abin da zai faru bayan mutuwa wanda ya samu tsira sai ga lokaci ne kankani wanda kuma ya shiga cikin fitina Allah ka tsare mu zai ga tsayin lokacin kuma za a gana mishi azabobi iri-iri gurgudan abin da Allah ya kaddara mai Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka tsare mu a cikin wata riwaya wacce ainihin wato al-Imam Tirmidhi ya fitara ila da Ibn Abi Asim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qubira al-mayyitu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akharu nakir fa yaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul idan mutun ya mutu aka rufe shi wasu mala'iku za su zo mishi baƙaƙe waɗanda suke da idanuwa wanda suke masu ban tsoro za su zo su tambaye shi su ce me zaka ce game da wannan mutumi da aka aiko wannan yana nuni zuwa ga siffarsu da yanayin su Allah ya tsare mu sai mu je gaba da malaka yake cewa wal imanu bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yiddo bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da ma ihtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama ja'a fil athari kayfa sha'a Allahu wa kama sha'a innama huwa al imanu bihi wa tasdiqu bihi yace gaba da maimaita da wannan magana cewa daga cikin abin da wajibi ne kai imani da shi wanda in baka imani da shi ba to baka cikin ahlus sunna shine al-imanu bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kai imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto wa bi qaumin zai ceto wasu mutane yakhrujuna minan nari za su fito daga wuta ba'da mahtaraku bayan sun kone qurmus wa saru fahman sun zama gawayi fa yu'maru bihim ila nahrin sai a sa a kai su wani kogi ala babil jannati a kofar aljanna kama ja'a fil athari kamar yadda yazo a cikin hadisi kaifa sha Allah yadda Allah ya ga dama wa kama sha'a kuma irin yadda Allah ya ga dama innama huwa al-imanu bihi abinda ake nema daga ya kai musulmi kai imani da wannan magana wat tasdiqu bihi ka gaskata yana ishara da yace kama ja'a fil asali zuwa ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah subhanahu wataala yake cewa man kana fi qalbihi miskala habbatin min khardalin min imanin fa akhriju ce duk wanda yake da wata yar karkanuwar kwayayyar komai komayyar imani a zuciyarsa a fito da shi annabi yace sai a fito da su gaba daya kadih tasham sun riga sun kone sun yi kurmus yadda kaga gobara na cinye komai ta bata shi wa adu fahaman sun zama gaba daya gawai fa yulqauna fi naharil hayati sai a wurga su a cikin wani kogi mai suna naharul hayati fa yambutuna sai jikin su dinga tsurowa kama tambutul habba kamar yadda dan kwayar abinda aka shuka yake tsurowa fi hamilis sayli a cikin inda ruwa ya tabu au fi hamiyatis sayli sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake yake cewa ba kwa ganin yadda za su dinga fitowa safra'u multawiya suna da abin nan kyalkyali saboda kyakkyawan yanayi to haka jikin su zai dawo lafiyayye wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim da haka wannan shi mana daga cikin abin da zai faru wanda yake falala ce da daukaka da Allah subhanahu wataala ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama zai ceto matakai daban-daban kamar yadda Ibn Abil Izz al-Hanafi a cikin Shari'ah Tahawiyya ya kawo su dalla-dalla ceto na farko shine ash-shafa'atul uzma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da ya mishi alƙawari ya wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tashe ka a wani matsayi wanda kowa sai ya yaba maka kowa a taron alkiyama da annabawa da manzanni da halittun mutane da aljanu da salihai da fasikai da kafirai kowa sai ya yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan alfarma da zai nema maka kowa a wurin Allah subhanahu wataala a lokacin da dukkanin annabawa suna Allahumma sallim sallim annabi alaihi salatu wasalam zai je Allah ya bashi dama ya ce faɗa abin da kake so annabi ya ce to yana so ne a bada dama a fara hisabin matukuna saboda Allah ya yi fushin da bai taba yi ba Allah ya ce an baka sannan ya sake cewa Allah ya bashi dama ya cici al'ummarsa mutum 70,000 ya kai su aljanna ba tare da an tuhume su akan komai ba Allah ya ce na baka sannan Allah ya ce to na ƙara maka kuma wannan linkin su 10,000 kamar da yake cikin riwayar al-Imam Ahmad ibn Hanbal to duk wannan falalar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan a matakai daban-daban yan aljanna bayan sun shiga annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi a bashi dama a ƙara musu promotion aljanna a ƙara musu daraja shi ma ceto ne sannan akwai yan wuta wanda annabi zai nemi a rage musu zafin wutar su kamar ammin shi Abu Talib wannan ya cikin sahihu Muslim dai yana cikin cikakken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda za a fito da su daga wutar bayan duk an gama fitowa da wanda za a fito da su ma zai je ci gaba da magiya a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce mishi ashe ba na baka abin da ya ishe ka ba yace ya Allah ummati 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 sai Allah ya ce to zaka iya gane su shine waɗanda zai ce eh zai gane su da hasken alula da hasken sujuda goshin su da hannayen su da kafafun su shi zaka yi kokari ka dinga sabbaga alula kamar da Abu Hurairah yake ba da labari ko ba wai dan ka ce koda ka shiga wuta ba a'a dan dai gudun ko ta kwana eh ba wannan bala'i domin waɗannan ƴan wutan kamar yadda wata riwaya ta nuna za a kona su a wuta ne alafis sirin dubban shekaru jama'a ba wai kuma shekara irin ta duniya ba ba wai kamar wurin ƴan sanani za a ce bayan 24 hours lawyer su sai an kare ƴancin ka ba a sake ka a'a za a kona su ne alafus sirin sannan annabi sallallahu alaihi wasallama zai sake yin ceto ceto na ya shiga ya daddauko su to baya kuma ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama Allah zai bada dama sauran annabawa su yi ceto ƴaƴa waɗanda suka mutu suna ƙanana su cici iyayensu alqur'ani yayi ceto suratul baqara suratul ali imran ayatul kursi sadaka zumunta ayyukan kirki azumi da za ba su dama su ceto الشهداء الأولياء إذا أباس داما دسورا صالحان باي za a ba su dama su cutu fadin Allah subhanahu wataala cewa wa menene wa kamin malaki fi samawati la tubni shafa'atu shay'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda akwai mala'iku da dama a sama cetan su ba zai yi amfani ba sai bayan Allah ya bada dama ga wanda ya ga dama Allah zai zabi bayi falala ce Allah zai ba bawa ya ce to wane cituwa na da wane an baka dama wani kuma bashi dama ce cituwa wanda kaga dama duk wanda ka so ka cita sai ka cice shi raka waɗannan matakai ne daban-daban tun daga ashfatul uzma da kuma shafa'a ta bude kofa aljanna da shafa'a ta ƙara ma ɗan aljanna daraja da shafa'a ta rage ma ɗan wuta azaba da shafa'a ta fito da ɗan aljan wuta muminai masu ragowar imani daga wuta zuwa aljanna da dai wasu matakai daban-daban waɗanda kuma sai kafirai da zindiƙai Allah ya ce famatan tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kamar yake cikin suratul mudaththir ko yace su waɗannan cetan masu ceto ba zai amfane su ba kenan kaga akwai masu cetan ashe sannan kuma akwai wasu wanda ba za su samu wani alfarma ba kwata-kwata shi yasa kai kokari ka kiyaye wannan addu'a da ake yi bayan kiran sallah bayan kiran sallah ka kiyaye mai kiran sallah yana yi kana maimaitawa yanayi kana maimaitawa bayan ya gama kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati cikakke sannan ka ce allahumma rabba hadhihi da'wa wa salatul qa'ima ati muhammad da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammad lil wasilati wal fadila wa ba'su maqaman mahmudan lil ladhi wa'ata iyan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma ya alƙawarin cewa duk wanda ya kiyaye wannan addu'a shi kuma ya lamunce maka cito sannan kuma ka kiyaye masa bakinka da farjinka bakinka daga cin haram daga fadin haram daga ƙarya daga cin mutunci daga gulma farji daga duk abin da ya haramta ayi da farji Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce to shi ma ya lamunce maka cetan shi ka kiyaye mishi yin nafila wanda ya ba su Anas da su Abu Sa'id al-Khudri ya ba su cewa su dinga yin wannan nafila akwai duha akwai sallar dinnan abinna wutri akwai rak'atul fajri wanda su ma za su saman maka ka shiga cikin ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allah ka samu a cikin wannan ceto ya Allah ka rangwanta mana duk wadannan abin da yake so kai imani ka gazgata shine zaka tsira idan baka yi imani ba baka gazgata ba to akwai matsala kamar yadda sahabi yake cewa mun yadda da cetan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi kuma wannan ceto wanda bai imani ba zai ci moriyarsa ba baka yi imani akwai cetan ba to taya zaka shiga ciki ka ƙaryata Allah kenan da abin da ya faɗa ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa kuma ranar alkiyama ka shiga cikin wannan falala babu shakka zai maka wahala ka samu ka shiga cikin wannan falala ubangiji Allah ya sani to kamar yadda muka ambata akwai ceto wanda yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wancan na ana laha wanda yake cewa ashfatul uzma da muka yi bayani a takeice akwai kuma ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tarayya da sauran annabawa da mala'iku tace ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ma ahlul kaba'ir wanda suke da tauhidi wanda suka mutu suna sabawa iyaye suna cin haram suna zina suna tata suna duwadi suna satan kudin al'umma sune barayi sune macuta da dukkanin kaba'ira wanda ya mutu yana yin wannan idan aka shigar da su wuta ba'ada alafis sini bayan dubban shekaru bayan sun zama gawayi sun kone kurmus sai Annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'iku da annabawa da sauran waliyai da sahabbai da sauran mutanen kirki sai Allah ya ba su dama su dinga ceto waɗannan daga cikin wuta za su ceto su ɗaya bayan ɗaya su ne wannan za a kawo su wannan wuri da za a sa su a wannan ruwa a ainihin wato a dawo musu da rayuwarsu wasu ruwaye sunna cewa idan aka ce su shiga aljanna idan sun shiga da sun shiga main gate na aljanna duk za su duma wuce wurin da wari ɗan aljanna su shiga cikin damuwa cewa waɗannan fa shine za a yi marmaza a fidda su aje a sasa a wannan ruwan a gyara su tukunna sannan su samu su tsira wannan yana nuni zuwa ga falalar mutuwa da tauhidi komin girman zanubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ga mu Abu Dharr al-Ghifari cewa wanda duk ya mutu yana shaida cewa babu sarki sai Allah shi kadai kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabi yace zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka. Abu Zar yace wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, ko yayi zina ko yayi sata? Nabi yace wa in zana wa in saraka. A karo na uku yace wa in zana wa in saraka ala radmi anfi Abi Zar, ko ka ko ka so Abu Zar haka ba ta faru. Da Abu Zar yana ganin ya za ya ce mutun ya zina ya sata kuma ya je aljanna, to in dai da imani insha Allah ba wa zai tsira. Daka duk abin da zaka yi kamar yadda Wahid Abdul Salam Bali yake faɗa a muqaddimar Sarif Battari yake cewa innal mar'al muslima la yamliku shay'an aghla min imani, mutum musulmi ba shi da wani abu da ya kai daraja da tsadar imaninsa. Daka fahris alayhi, kai kokari kai riko da imaninka kada kai wasa da shi, kar ka sake wani abu ya maka sawarwari da imaninka ko menene shi, saboda wannan imanin shi ya fi maka komai, kuma shine tsirenka akan komai. Idan da shi ko da akwai gidi akan wani abu zaka sha, idan babu shi ko munkin aikin ka ba zaka sha ba. Iza bayin Allah waɗanda suke muminai za su kai labari, kafirai su kuma ko da suna da kyakkyawan aiki da kyakkyawan mu'amala da gaskiya da rukun amana, to tunda ba su da wannan al-aslu na imanin, to wannan abun ba zai musu amfani ba ran al-kiyama, domin shine abin da Allah yake so, tauhidi da imani shine abu mafi muhimmanci da zaka rike ka tsira. Zamu bar shi anan sai mu tashi da yake cewa wal imanu bi wal imanu annal masiha ad-dajjala kharij, dan zamu tashi insha Allah a darasi na gaba wanda shine zai zama darasi na biyar kenan. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.